Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 29 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Bankin Duniya ya ce Najeriya ta samu rancen dala biliyan 1.95 a cikin watanni hudu na farkon gwamnatin shugaba Bola Tinubu, wani lamari da wasu ke bayyana damuwa a kai. To, ko me masana harkokin tattalin arziki ke cewa?
A takaice dai, Najeriya ba za ta daina cin bashi ba, sai dai kawai abin da muke ta kokari mahukunta su farga shi ne yawan bashin nan fa yana da iyaka, sannan kuma yawan kuɗin da muke biya wanda muke biyan bashin da shi kullun yana yin kasari.
Bayan haka za ku ji cewa yayin da 'yan adawa a ƙasar Kamar suka fara yin kira ga shugaba Paul Biya akan kada ya nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa saboda shekarunsa, 'yan jam'iyyarsa sun maida martani.
Idan shugaban ƙasa yana da lafiyan shi, yana da fusahan shi, ba abin da zai hana shi tsayuwa a takarar shugaban ƙasa mai zuwa ƙasar Kamaru. A Afrika, idan dattijo ya zama dattijo sosai, a nan ne Allah yake bashi ilhama da fusahan tafiyar da ƙasa.
To, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman akan korafin wasu mazauna yankunan da ke da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a arewacin Najeriya da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Da alama babu makawa kan rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadi, yayin da majalisar dattawa da tawakkilai ke ci gaba da samun sabani kan girman kasafin kuɗi na tsawon watanni 12 masu zuwa, da ci gaba da bada taimako ga Ukraine don yakar Russia da kula da shige da fice akan iyakar Amurka da Mexico, da jin dadin jama'a da kuma shirye-shirye don taimakawa Amurkawa wata lauta. Majalisar dattawan da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat tana aiki kan shirin samar da kuɗaɗe na mako 7 wanda zai sa gwamnati ta ci gaba da aiki zuwa tsakiyar watan Nuwamba don baiwa 'yan majalisar ƙarin lokaci domin daidaita matakan kasafin kuɗi har zuwa watan Satumbar shekarar 2024. Sai dai kakakin majalisar Kevin McCarthy, wanda ke da 'yan jam'iyyar Republican masu rinjaye a zauren majalisar wakilai, tuni ya ƙi amincewa da kaɗa ƙuri'a kan shirin majalisar dattawan. A madadin haka, majalisar ta kaɗa ƙuri'a a yammacin jiya Alhamis kan gyare-gyare ga ƙudurin kasafin kuɗin na tsawon shekara guda ga hukumomin gwamnati hudu. Kasafin da majalisar dattawa da wuya ta amince da shi, kuma ba zai iya hana rufe ayyukan gwamnati ba a daren gobe Asabar. Hukumomin gwamnati da safiyar jiya Alhamis sun fara sanar da ma'aikatansu cewa za a iya dakatar da su daga zuwa aiki. Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a, lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na kunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini, kamar yadda 'yan sanda da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. Shaidu sun ce harin da aka kai a kusa da wani masallaci da ke Mustang, a gundumar da ke fama da tashe-tashen hankula a lardin Balochistan, ya auna wani gangamin mabiya addinin musulunci wajen bikin maulidin tunawa da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sarfaraz Ahmad Bukti ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka yi wa masu ibada, yana mai cewa 'yan ta'adda ba su da imani ko addini. Kawai yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin a gundumar da ke cike da ayyukan mayakan da ke da alaka da wani yanki na kungiyar ta'addanci ta IS mai suna Islamic State Khorasan mai kai hare-hare. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa akan hanyoyin ƴanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a ƴan watannin nan idan aka kwatanta da bara. A taron manema labarai da aka gudanar a birnin Jamba, jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira da bakin haure ta UNICEF a yankin Turai da tsakiyar Asiya, Regina De Dominicis, ta ce a tsakanin watan Yuni da Agusta na wannan shekara akalla mutane 990 ne suka mutu ko kuma suka bace a hanyar tsakiyar tekun Mediterranean mai hatsarin gaske tsakanin arewacin Afrika da Turai idan aka kwatanta da mutane 334 da suka mutu a lokaci guda a shekarar 2022. Yayin da hukumar bata bayar da wani adadi na daban da ke nuna adadin yaran daga cikin waɗanda suka mutu ko suka ɓace ba, hukumar ta ce ƙananan yara 11,600 da ba sa tare da magabatansu ne suka tsallaka tsakiyar tekun Bahar Rum zuwa Italiya tsakanin watan Janairu zuwa tsakiyar watan Satumba na wannan shekara, ƙaruwar kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. A ranar 30 ga watan Satumba ne dai aka cika kwanaki 30 da sojojin Gabon suka juyin mulki tare da kawo ƙarshen mulkin shekaru kusan 60 na iyalin Bango. Sai dai sojojin da suka juyin mulkin suna fuskantar zanga-zangar yau da kullum daga ƙungiyoyin ƙwadago da ma'aikata da ɗalibai, waɗanda a yanzu haka suke neman a inganta rayuwa a ƙasar ta yammacin Afrika mai arzikin man fetur. A yau Juma'a, tashar talabijin ta kasar ta bayar da rahoton cewa masu dauke da cutar kanjamau sun gudanar da zanga-zanga a cibiyar kula da cutar da ke Libreville, babban birnin kasar a wannan makon. Alin Oyono, mai magana da yawun masu zanga-zangar, ya ce majinyata na fama da matsanancin karancin maganin cutar, kuma masu fama da cutar ba sa samun tallafi na yau da kullum daga gwamnatin Gabon. Suma alkalan kasar sun yi zanga-zanga a wannan makon inda suka buƙaci a ƙara musu albashi. Gamen Guma Ela, shugaban ƙungiyar alƙalai, ya ce shugaban mulkin sojan ya gana da alƙalan da ke yajin aiki a wannan makon.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Bankin Duniya ya wallafa a shafinsa na yanar gizo cewa Najeriya ta samu rancen dala biliyan 1.95 a cikin watanni hudu na farkon gwamnatin shugaba Bola Tinubu, a daidai lokacin da ake fargabar karuwar basussukan da kasar ke fama da su. Ƙwararru a fannin tattalin arziki da zamantakewar bil'adama sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da batun a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
Ga 'yan Najeriya da dama, tsawon shekaru na lalata ababen more rayuwa da ƙaruwar rashin aikin yi da matasa kashi 70 cikin 100 ke fama da shi ya haifar da dagula al'amura a duk lokacin da suka ji gwamnati ta karɓo bashi. Shugaban ƙungiyar muryar talaka ta jihar Yobe, Sale Bako da Sabon Fegi da Maturu, yana cikin masu irin wannan tunanin.
Wannan abu gaskiya abu ne wanda ya kamata mu 'yan Najeriya mu yi tunani, kuma ya zo mana da mamaki sakamakon ganin yadda kasar take cikin wani hali na haula'i wanda babu wani tallafin da talaka ya karba na samun sauƙin rayuwa. Har a ce shugaban kasa ya ci wannan bashi, to me yayi da shi, me yayi da kuɗin, me yayi da su? Mu da talakawan Najeriya ba mu gani a kasa ba.
Amma ga malami a jami'ar Abuja kuma masanin harkokin diplomasiya ta kasa da kasa, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya bayyana ra'ayinsa cewa ciwon irin wannan bashi dama jari hujja ce.
Shi bashi ai ciniki ne, hannu biyu ne da shi da mai nema ya karɓa da kuma mai nema ya bayar. Saka wanda yake neman bashi ya karɓa shi ne sai ya rinka ganin kama taimako yake ne nema saboda yana da wata bukata da zai biya. Wanda ko zai bada bashi, ai shi kasuwa yake nema ya bayar da kudi ya samu kudin ruwa da wasu abubuwan da za su iya biyo bayan kudin ruwa ya kara shi ma jarumsa. To saboda haka idan mutane aka kalli bashi tsakanin kasa da ko kungiyoyin tattalin arziki na duniya ko bankunan duniya ko ba su bada bashi a duniya, sai a ga cewa ai wa'annan masu bada bashin su kasuwa suke nema, su kuma wa'annan da suke neman bashi su ne suke nuna taimako suke so.
To sai dai ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana ganin abu ne mai wuya Najeriya ta daina ciwo bashi.
A takaice dai Najeriya ba za ta daina cin bashi ba in dai tana da mu'amala da babban bankin duniya, kuma tana da mu'amala da babban hukumar lamuni ta duniya da kuma manya-manyan bankuna wanda ta zuba jaririka, musamman babban bankin Afirka wanda ake cewa Africa Development Bank. Saboda haka Najeriya za ta ci gaba da cin basussuka, sai dai kawai abin da muke ta kokari mahukunta su farga shine yawan bashin nan fa yana da iyaka, sannan kuma yawan kuɗin da muke biya wanda muke biyan bashin da shi kullun yana yin ƙasa.
Na yi kokarin ji ta bakin gwamnati amma kokarina ya ci tura. Bankin Duniya ya ce basussukan kashi uku ne, dala miliyan 700 an bayar domin bunƙasa ilimi ne, ta farfado da wutar lantarki kuma dala miliyan 750, sannan dala miliyan 500 domin bunƙasa ilimin ƴaƴa mata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A ƙasar Kamaru, ‘yan adawa irin su Ellen Belobe sun yi kira ga shugaban ƙasa Paul Biya a kan kada ya nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben ƙasar mai zuwa. ‘Yan so samu nema wani daga yankin jihohin da ke magana da harshen Ingilishi a ƙasar ya maye gurbinsa. ‘Yan jam’iyyar CPDM mai mulki sun maida martani. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin Yaounde.
A yayin da jam'iyya mai mulki a kasar Kamaru RDPC ko kuwa CPDM da turancin Ingilishi ke shirin gudanar da babban taronta nan da shekara mai zuwa, wasu 'yan adawa sun kawo korafi kan abun da suke zargin zai iya faruwa a wannan taro. Ma'ana RDPC za ta iya sake zaben Paul Biya a matsayin wanda zai sake tsayawa a takarar shugabancin kasar. Daga cikin su akwai Ellen Belobe, shugaban jam'iyyar Kautal. Wannan dan siyasar yayi kira ga shugaban Kamaru Paul Biya da yayi wa Allah ya miƙa mulki kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Ahmadu Ahijo ya miƙa masa cikin ruwan sanyi, kada ya sake tsayawa a takarar zaɓe a shekarar 2025 ya kuma miƙa wa ɗan renon Ingilishi mulkin Kamaru kamar yadda yake a ƙa'idance a lokacin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta kai ƙasar da zaɓen raba gardama domin zama ƙasa dunƙulalliya. Ahmadu Jibo ɗan jam'iyyar RDPC ya mayar da martani inda ya ce
Ellen Belobe ɗaya shi ba ɗan jam'iyyar mu ba ne, kuma mun san cewa ɗan adawa ne. To shi idan ya ga yayin cewa shugaban ƙasa, shugaban partin mu wato kenan a zaɓen da zai hallaro 2025, mu kuma a ganin mu cewa muna Afirka, Afirka muke, kuma gani cewa muke idan shugaban ƙasa yana da lafiyan shi, yana da fusahan shi, ba abin da zai hana shi tsayuwa a takarar shugaban ƙasa mai zuwa ƙasar Kamaru. Don sani haka ne mun san cewa a Afirka idan dattijo ya zama dattijo sosai, a nan ne Allah yake ba shi ilhama da fusahan tafiyar da ƙasa.
Shehu Ahmadu Tijjani mai tsokaci kan siyasa ya ce Ellen Belobe ya yi garaje.
Kuma shi bai da tabbacin cewa wannan taron da za a yi lallai za a kira shugaban ƙasa ne akan ya tsaya kan takara. Don abin da zai nuna ma haka shi ne wannan shugaban ƙasan Faransa da ya zo kwanakin baya aka yi mai tambaya akan zai sake tsayawa takara, ya ce a tsaya lokaci ya yi. In lokaci ya yi, wannan shi yake da ra'ayin da zai tsaya takara koko ya koma ƙauye ya je ya huta. To ni kuma a gani na a shashin da na yi a bincike ba lallai ba ne ya tsaya takara, don a su wasu raɗe-raɗin da ake cewa yana so ya sa wato misali ɗansa misali ya shiga jam'iyya ya fito a matsayin halaccin ɗan takarar wannan RDPC a wannan raɗe-raɗin da ake. To amma abu ne na mulki, mutanen da suke kan mulkin nan, mulki abu ne da kowa a misali a matsayin a Afirka ya zama abin gado, ba wa mutum ya ɗauka baya so ya saka.
Paul Biya mai shekaru 91 ya dare kan karagar mulkin Kamaru a shekarar 1982 bayan da Ahmadu Ayijo yayi murabus kusan shekara 41 kenan. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Laden. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman game da korafin wasu mazauna yankunan da ke da ma'adinan karkashin kasa a wasu sassan arewacin Najeriya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Hukumar da ke kula da ayyukan masana'antu a Najeriya ta gano cewa ayyukan masu tonon ma'adinai ba bisa ka'ida ba na haddasa asara na biliyoyin naira na kudin shiga da ya kamata kasar ta samu. Hukumar ta bayyana cewa kamfanoni da dama ciki har da na masu haƙan ma'adinai suna gudanar da ayyukansu ne ba tare da biyan kuɗin haraji wa gwamnati ba, kamar yadda yake a cikin yarjejeniya. Waɗansu kamfanonin sukan shigo su fara haƙan ma'adinai ba tare da sun samu lasisi ba, sulalewa da ma'adinan da suka kwasa zuwa ƙasashen waje ba tare da sanin hukumomi ba da dai sauran laifuka a harkar haƙan ma'adinan. Honorable Yusuf Adamu Gagdi, wanda a shekarun baya ya zame shugaban kwamitin bincike kan harkokin ma'adinai a jihar Plateau a majalisar dokokin jihar, ya bayyana wasu daga cikin barna da kamfanonin da ke haƙar ma'adinai ke yi.
Banda ma kamfanonin jihar, kamfanoni na waje kamar su China wanda suke zuwa su ɗibi ma'adanan munan jihar Plateau su je su gina sana'o'insu da kasashensu da shi, akwai kamfanoni na cikin gida wanda su ma suna ɗiban wa'annan ma'adanai su je su sayar wa kamfanoni na waje a kuma amfana da ita, wanda gwamnatin jihar Plateau ba ta amfana da abubuwan da ake ɗiba a jihanmu. Mun san doka abin da ya shafi harkan ma'adinai doka ne, abu ne na hakkin federal government, amma a gwamnatin tarayya a dokan Najeriya akwai ababuwa da ya shafi tallafi da ya kamata a yi wa jihohin da suke da wa'annan ma'adinai, wanda kamfanonin waje da kamfanonin ciki da suke amfana da wa'annan abin ba sa biyan tallafin da ya kamata su biya wa jihohi da kuma kananan hukumomi. Menene yasa gwamnati za ta yi aiki don kyautatawa mutane sai ga al'umma ga kamfanoni masu ɗiban ma'adanai na biliyoyin nerori amma ba sa gyara communities da suke ɗiban wannan? Inda ake harkar ma'adanai a jihar Plateau, local government sun kai 10, za ka samu masu ɗiban ma'adanan nan ba su gina makarantu wa mutane, masu ɗiban ma'adanan nan ba su tona ruwan sha bohol wa mutane, masu neman ma'adanan ba su gyara kananan hanyoyi wa mutane, sai dai bata environment na mutane ba tare da an ba su tukuici ko tare da an ba su an kawo musu wani abu na harkan tallafi ba.
Ko al'umma na cin gajiyar albarkatun da ke tattare da ma'adanai a yankin nasu?
Na farko dai ina ga kaman akalla ba kasar ba anan ina ga an kai irin shekara 8 zuwa 9 ana wannan abin, kuma har ga Allah mu ba wani abin da aka zo aka mana wanda muka amfana da shi.
Ya aikin ma'adinai a wa'ansu lokuta yana da hatsari, ba ku taba fuskantar wani ko a wa'ansu sun kamu da wata cuta sanadiyan wannan aiki na ma'adinai ba?
Gaskiya har ga Allah tukuna bara mu ce mun sani ko ba mu sani ba, amma har ga Allah ni tunda nake ban taba je a ce yau ga wani ya kamu da wani ciwo a ta dalilin wannan abu, sai dai wa'ansu su ji ciwo wa'ansu kuma su rasa ransu ma ta hanyar wannan abin, da mutane da dama sun mutu a wannan aiki. Amma kin san kowa kuma hanyar cin abincin shi yakan iya sa shi halaka.
An ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya, ba ma amfanan komai, tarbiyyarmu ya rushe, ba ma da ingantaccen ilimi, babu ruwan sha, babu hanyar sadarwa, kuma babu zaman lafiya. Don wannan aiki da ake har ya sa 'yan ta'adda sun mana yawa a nan garin.
A cikin wannan shekara ta 2023 ne aka gano Najeriya na dankare da ma'adinin lithium, wanda ya sanya kasar ɗaya daga cikin ƙasashe da ke da arzikin lithium a duniya. Jihohin da aka gano na da lithium ɗin sun hada da Kogi, Nasarawa, Kwara, Plateau, Oyo, Ikiti da Cross River. Lithium abinda ƙasashe da dama a duniya ke nema ido a rufe ne saboda matukar amfaninsa wajen hada batira, gilashi, tangaran, sinadarin hada makamashi da sauransu. Honorable Yusuf Jibrin mai anguwa, babban mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara a ofishin jihar da ke Abuja, ya ce sun fara daukan mataki kan waɗanda ke zuwa jihar suna haƙar ma'adinai don tabbatar da al'umman da ake haƙan ma'adinan a yankinsu sun amfana, kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga don samar da ababen more rayuwa wa al'umma.
mai girman gwamnanmu na Nasarawa injiniya Abdullahi Sule. So da zuwan shi ya bubbude hanyoyi wanda za a samu investment zuwa Nasarawa.
Wato za a zuba jari kenan.
Za a zuba jari a Nasarawa, alhamdulillah. Mu mutanen Nasarawa mun fara ga digital democracy because kudin shiga na Nasarawa ya karu. Kuma saboda yanzu a kasar nan yau a Najeriya, most especially in North Central, mu Nasarawa muna da large deposit of lithium. Kuma lithium yanzu a mahadinai yanzu shine ya zama number one a duniya. So mutanen Chinese din nan suna amfani da mahadinai na lithium din nan sosai, shi yasa suna kuruwa suna zuwa Nasarawa. Yanzu akwai kamfanoni wajen guda biyu ko uku. Sun zo sun zuba jarinsu, sun samu sai za su bude factory. Wani haka hanka lithium za su wanke kafin a tura turai. Problem dinmu a Nasarawa shine muna da illegal miners.
Wato wayanda suke haƙa ba bisa ga'ida ba kenan.
Ma da ladamuwanmu a Nasarawa kenan, zuwan gwamnanmu injiniya Abdullahi Sulai shine ya taki musamman every time yana Abuja sai ya tafi Ministry of Mines and Power. So albishirinki zuwanmu na ƙarshe da shi zuwa Ministry of Mines and Power muka samu permanent secretary. A cikin part of the meeting muka yi, ita PS din ta ce za a set in task force comprising the all mineral producing states and North Central.
Wato idan kace task force, wato za a sa wani committee kenan da za su dinga duba
harkokin mai a wannan committee. Yes, wannan committee na security ne wanda za a dinga visiting mining sites a tabbata kana da takardu kafin kana hanga maidina a jihar Nasarawa. Kuma na biyu shi abin sha'awa shine a matakin His Excellency Engineer Abdullahi Isle ya dauka shine one, yana so collaborative tare da Minister of Mines and Power. So da kafin su ba mutum lasin a Abuja, don mahadinan yana Nasarawa ne, su masu neman a tura musu takardun su je wajen community din a tabbata akwai abin nan, su kuma community sun sani cewa wa'annan sun zo su yi magana da su, su yi magana da su cewa lalle suna so a ba su site din su na mining site. Nasarawa state government ba za ta process in iya gurgurdonta da stamping da komi ta tura musu a mining ministry a Abuja. To kaga a nan za a samu collaboration cewa duk masu bin bayan teki Nasarawa state in ba ta sani ba za a kama su.
To daga ƙarshe wane alfanu al'umma za su samu da irin wayannan haɗa hannu da kuke yi musamman da kamfanoni na ƙasashen waje?
Alhamdulillah, kin ga na farko aka zo bangaren alfanu na farko, su kamfanonin nan wanda za su zo da jarinsu, akwai abin suke cewa corporate social responsibility, za su gina makarantu, za su gyara asibiti, depending on the need na wajen suke aiki. Wa'ansu za su zo hanya ne a yi musu, wa'ansu za su zo wuta ne a yi musu. So kinga is part of alfanu, kuma banda ma harajin za su biya wanda Internal Revenue Service namu zai karu.
Shi ma Mr. Philemon Ayuba, masanin harkokin kasuwanci da zuba jari a fannoni daban-daban, yace Najeriya tana da ma'adinai da za ta iya samun kudaden shiga da za su taimaka wa tattalin arzikin kasar. Muddin shugabanni sun karkatar da hankalinsu a fannin
ma'adinai da ake fita a Najeriya da shi, yana nan dimbin da zai biya bukatar Najeriya. Ba state guda daya a Najeriya da ba ta da ma'adinai da za ta biya mana bukata ba, amma ana sarrafa su, ana kai su turai, gwamnati ba ta samun haraji a kansu. Dole sai an yi wani abu a kai. Da kuma maganan cin rashawa, wata babban kalubala ne. Wato in ba an samu mutane na kwarai a wuraren da ya kamata ba, don a tattoshe duk wuraren da kudin gwamnati ba ya samun shiga, za a samu babban damuwa. To duk maganan insecurity da ake fada ya shafi rashin samun aikin yi. Kuma gwamnati ba haƙinta ne a ce ta kirkiro aiki ba, ya kamata ta gyara hanya ne wanda 'yan kasuwa za su kirkiro aiki. In sun kirkiro aiki, gwamnati ta karɓa haraji daga ma'aikaci, ta karɓa haraji daga mai kamfani, sai a biya bukatan gwamnati. Da wallahi kowane state governor, kowane minister, kowane babban makamin gwamnati, in ba dai sun ɗora bel ba, bala'in da za mu shiga ciki a ƙasar nan sai ikon Allah kawai zai iya sarewa. Domin kome ya ɓaci, mutane ba su iya zuwa gona don tsaro, don ƙarfin Najeriya daman gona da ake zuwa, kowa in ya samu abin da zai ci sai yi hakuri, in bai ma samu aikin ba to gonan ma a yanzu ba a iya zuwa, balantana a ce a samu abin da za a biya bukata.
Hukumar ta Neti a wani rahotonta na shekara ta 2012 ta bayyana cewa akwai ma'adanan ƙarƙashin ƙasa fiye da 40 wanda ma ba a taba su ba, wanda aka kiyasta za a samu ɗaruruwan daloli a kansu, wanda hukumar ta ce kashi 70 na ma'adanan na kwance ne a ƙarƙashin ƙasan arewacin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kule-kule din kasar jamhuriyar Kamaru, wanda zai wakilci kasar Kamaru a wasan da ake gudanarwa na Champions League na nahiyar Afirka. Wannan karan dai kule din Cotton ta Garwa ce ta zama zakara, anda ta zamto ta farko, sai kuma kule din Bamutu da Buda ita ce ta zamto ta biyu, haka zalika kulab din Yaounde ita kuma ta zamto na uku. Alhaji Awal Musa, ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasara, ya nuna farin cikinsa kan wannan aiki da Samuel Eto'o yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicin da shi a filin kwallon kafa da ke Birnin Douala.
Abin da zan gaya maka, ka san Eto'o ya zo ne gyara muna kwallo a Kamaru, don haka turnuwan da ake yi nan ba wai turnuwa ba ne da yake wada biyu, da yake pool biyu ne a Kamaru na Premier Division, don shaka club shaka pool akwai Premier da Deuxième. Yanzu an wasa ya ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representin Kamaru a waje. To bol da aka yi, abin da zan ce bol ya yi kyau, saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominant football a Kamaru, shi ne Cotton football da Garwa, su suka fito champion. Kuma wallahi Eto'o ya gyara komai. Premier dai ya samu kuɗi jaka miliyan 50, Deuxième ya samu 25, da Troisième Tanon da Quatrième sun samu miliyan 10-10. To a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru, da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru, wanda aka ba da Ballon d'Or ma duk yau a madadin Eto'o, tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba.
Masu magana suna cewa ba a san macicewa ba sai miya ya ƙare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
Alama babu makawa kan rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadi, yayin da majalisar dattawa da ta wakilai ke ci gaba da samun sabani kan girman kasafin kuɗi na tsawon watanni 12 masu zuwa. Hukumomin gwamnati da safiyar jiya Alhamis sun fara sanar da ma'aikatansu cewa za a iya dakatar da su daga zuwa aiki. Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a, lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na kunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini, kamar yadda 'yan sanda da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sarfaraz Ahmad Bukti ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka yi wa masu ibada, yana mai cewa 'yan ta'adda ba su da imani ko addini.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya iyalan Alhaji Shehu Ali Mai Lalle, daraktan gidan ɗaukar baƙi na gwamnatin jihar Yobe da ke Maiduguri, bisa ɗauran auren 'yarsa Amina Shehu wacce ake kira Husna, da za a yi gobe da misalin ƙarfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Al'ansar da ke unguwar GRA a birnin Maiduguri. Allah ya sa a yi a gama lafiya ya kuma ba da zaman lafiya. Amen. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Fiona Wamayi nan Dudu da ta hada shirin, da ma injiniyan mu David, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.